bagi Bayang Kauya. Shirinmu na wannan makon ci gaba ne daga inda muka kwana a makon jiya. Kan bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka soma ambatawa a makon jiya, a ranar 26 ga watan Yuni, sojoji a jamhuriyar Niger sun yi wani juyin mulki inda suka hambarar da zababben shugaban kasar Mohamed Bazoum tare da ayyana General Abdourahmane Tchiani a zaman shugaban mulkin soji. Sojojin sun ambata kalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin. To amma dalilan nasu sun haifar da ayar tambaya tsakanin 'yan kasar.
Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. To me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiyyar demokradiya? Wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya. Bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya.
Jim kadin da yin juyin mulkin kuma kungiyar kasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS ko CEDEAO, ta yunkura ta hanyar kakabawa Niger din takunkumai har ma da barazanar amfani da karfin soji. Muddin ba gaggauta janye juyin mulkin ba. A nan ma dai an yi ta kai ruwa rana tare da fashin baki.
Na farko dai sun sani cewa akwai kasashe uku ko hudu, wato Chadi da Burkina Faso da Mali da Guinea, duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su, kuma cikin wannan kungiya suke. To amma kuma kungiyar ba ta ce musu komai ba. Abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar, sai aka aika shugaban kasa na Chad wanda shi ba zababbe bane. Kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi suke sa ana ganin kamar dai wato kidan waɗansu manyan kasashe ne waɗannan kasashe na Afirka ko shugabannin kasashe na Afirka ke takawa. Tasirin wannan abun ba mai kyau bane ga ita kungiyar ECOWAS, kuma tasirin ba mai kyau bane ga kasashen ECOWAS su kansu. Na farko dai sanin kowa ne kasashen Mali da Burkina Faso da Guinea waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke rike da su, kuma suna da iyaka ta kud da kud da kasar Niger, ba za su kyale wato a nuna ma sojojin juyin mulki na kasar Niger wato karfi ba. Abu na biyu, Najeriya wadda ita ce ke bada kashi 70 na bisa 100 na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS, tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin kasa. Yaushe kuma take da lokaci da kuma karfin sojojin da za su je su daura yaki da wata kasa? Na uku, wato idan aka tadda wannan yakin ya barke, ko shakka babu jihohin Najeriya waɗanda ke makwabtaka da Niger za su ɗanɗana kudinsu.
Mako ɗaya kuma barazanar amfani da karfin soji da ECOWAS ɗin ke ƙara zafafawa kan ƙasar ta jamhuriyar Niger, ta haifar da martani daga ƙasashe biyu ƙawayen Niger ɗin, Mali da Burkina Faso, waɗanda su ma suke a ƙarƙashin mulkin soji ta hanyar juyin mulki kafin na Niger ɗin, inda suka fito ƙarara suka ce ahir, tare da barazanar cewa muddin aka kai wa Niger hari, to kuwa lalle duk suna dafa mata baya domin ta kare kanta. To sai dai wasu manazarta sun bayyana martanin a zaman tauna tsakuwa ne kawai domin aya ta ji tsoro.
To wannan har ya kasance gaskiya ne, kuma da gaskiyar suke yi. To wannan kaga zai kazanta yanayin da ake ciki a Niger. Amma ni ana tunani kawai wani tsari ne suke fito da shi ko na yin barazana, saboda su nuna ma ECOWAS cewa da gaske suke yi. Amma kai gazan komai a gaje duk wanda ya sabin da ake ce ma ECOWAS da karhin sojojinta da irin kasashen da aka yi yaki irin wannan na basasa ma sun shiga sun shirya a ECOMOC din nan. ya san cewa wannan barazana ce kawai, amma dai hadarin da ke ciki shine irin mutanen da basu ji ba su gani ba farakulla, da kuma yanda yayi abin yana iya zama wani yaki haka na cikin gida ko kuma yaki wanda zai tsaye su jama'a. Amma dai ita ECOWAS ta doki hanya ta lumana ta diplomasiya a ga hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo da demokrasi, kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka bane. In kuma cikin gida ne gaskiya ECOWAS ko CDAO tana cikin waɗanda a cikin gida, so duk abin da ya shahi Nigeria, ya shahi Nigeria, ya shahi Mali, ya shahi Burkina Faso, ya shahi Cote d'Ivoire, ya shahi Ghana da dai sauran kasashen ta ECOWAS in CDAO.
A kusan tsakiyar watan Satumba ne kuma sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cika kwanaki 100 kan karagar mulki, inda wasu suka ce alasan barka domin kuwa an ga sauye-sauye. To sai dai wasu manazarta kan har ma da aka tare 'yan Najeriya suna da ra'ayi akasin haka.
Ana gudu kusan ana susan duwawu, an wayi gari ya cire tallafin man fetur, farashin man fetur ya ƙara kuɗi, kusan za a ce ya yi gwabran zabo. Cinikayya da muke yi kudaden ƙasashen ƙetare, wato kamar dala da pound da sauran kudaden ƙasashen ƙetare, ya haɗa kan kasuwan, wato abinda muke kira a Turanci official rate, da kuma ta 'yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a Turanci. Waɗannan matakai da aka ɗauka sun kawo ma 'yan Najeriya matsaloli na fitan hankali.
Ilimin tattalin arziki da raya ƙasa dole sai an sha wahala, dole sai an zauna an sadaukar da kai, kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci. Misali, koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalar da ake sha, kuma ga irin kuɗin da aka tara, kuma ga abin da zai yi, kuma mun gani a ƙasa. Sai dai idan rijiya ta ba da ruwa, guga ya kamata a ce ba zai hana ba.
A cikin watan na Satumba ne kuma tsohon Prime Minister kasar Jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu, wanda ya arce daga kasar, ya kwashe shekaru na zaman gudun hijira a wasu ƙasashe, ya koma kasar watanni biyu bayan juyin mulki. Wannan lamari dai ya haifar da shakku, yayin da wasu ke ganin ba wani abin tada hankali a ciki.
Hamma a matsayi ne da ɗan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki, don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa cikin wanga hali da ƙasar Nijar ta kai.
Da walakin guda a walki haka ta'a Hamma bai tasowa daga ƙasar Turai ya shigo ƙasar nan, kuma a ce shi ne ɗan siyasa na harko a cikin waɗanda duk an ka kama ɗin nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa, a ce shi ne na farko da aka fara saki kuma aka bashi sakin talala. Wannan mu a namu na fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su a kan Hamma, wataƙila suna ganin zai iya dawa musu su tafi da jagorancin ƙasar nan yadda ya kamata, ko kuma suna shirya shi a matsayin ɗan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai ɗaukar ƙasar nan kuma ya farfaɗo da martabar ƙasar nan.
A cikin wannan wata na Disamba kuma mun kawo muku yadda rikicin siyasa ya kazance a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, tsakanin gwamnan jihar Siminalayi Fubara da wanda ya gada Neso Moke, wanda yanzu haka shi ne ministan babban birnin tarayya Abuja.
Abin da yake faruwa da yi nesa da bayanan da muka yi a baya na cewa a Najeriya zai yi a dina siyasar Ubangida ba, duk da cewa abin da ya fara shiga tsakaninsu na fari an yi ƙoƙari an sulhunta tsakaninsu har shugaban ƙasa ma kansa wanda ba jam'iyyarsa ba ne ya sa wasu suka shiga tsakani ƙarƙashin shugabancin gwamnan Bauchi, wato Sanato Bala Abdulkadir Muhammad. A wannan lokaci ana ga kaman abin ya wuce, to amma kuma shi duk wanda ya san wani irin mutum ne wiki ba mutum ne wanda yake janyewa akan matsayarsa cikin sauki ba, yana ganin cewa girmamawa da kuma miƙa wilaya da iko a wajen wannan gwamna yadda yake so kaman ba zai samu ba, shi yasa kaga irin abin da ya sake faruwa ya faru.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, wanda kuma shi ne shirinmu na ƙarshe a wannan shekara ta 2023. A madadin dukkan wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga nan Washington DC. Sai mun haɗu a sabuwar shekara ta 2024.